kawai mun halicci kanmu ba, ba kuma an halicce mu daga banza ba ne daga babu su, a dalilin da ya jaya musulunta kenan. To kaga duk wannan mu'jiza ce ta Alkur'ani, banda Alkur'ani babu wanda yake wannan tasiri, kuma Alkur'ani shi ne littafin da ana karanta shi ko ba ka jin abin da ake faɗa, sai ka ji cewa daban, sai ka ji daban. A cikin suratu Yunus, safira suratu Yunus, sai hukum ya ba wata kissa, ya ce lokacin da ya wata tafiya a jirgin ruwa, a wannan lokacin su musulmi ɗan kaɗan ne a jirgin ruwa, sauran duk turawa ne da wasu ƴan Yugoslavia da kiristoci. Shikenan sai lokacin sallar juma'a yayi, sai suka nemi pilot ɗin su basu dama su yi sallar juma'a a cikin gobe, su ɗan kaɗan ne, basu ko shida ba ko ƙasa da haka. To shi ne malamin a cikinsu ya tashi ya yi musu huduba, ya yi musu sallah. Akwai wata mata sun san gama ta kirawo shi, su ce da Allah ita tana so ta tambaye shi, kirista ce ko ba ta jin larabci, ta ce lokacin da yake tsaye yana huduban nan, ya ji taji yana jan wani sauti da wani irin maganganu wanda yana shan bamban da sauran maganganun da yake, sai ta je na cikin magana normal magana, sai kuma ta ji irin wani irin abu ya rasa wata irin magana kuma ta daban, ya ce kuma da ya tashi zai musu addu'a, maka sa addu'a suke ci tashi da zai musu addu'a, sai ta ji kuma irin wannan kawai yake wannan mai karatu, ya ce mata to Alkur'ani kenan. To kaga wanda ma baya jin ainihin larabci daga irin zubin Alkur'ani da saukarsa da tashinsa da hawansa da saukarsa, za ka san cewa Alkur'ani ake karanta. Duk wanda yana daga cikin mu'jizar Alkur'ani babu wata magana da zai kama da shi. Allah ya ce qul fa'tu bi ashri suwarin mithlihi muftariyat, ku zo da surori kamar sa guda goma wadanda su ba kirkirarrun ne, tunda kun ce shi ba kirkirarsa kake, wadu kuma lissafatu min dunillahi in kuntum sadiqin, ku kira wadanda duk kuke iyawa su taimaka muku in har da gaske kuke yi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kariya yake.
فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون.
فإن لم يستجيبوا لكم, idan ba su ansa muku ba, ba su ansa wannan kalubale ba, fa'alamu, to ku sani, annama unzila bi ilmillah, kadai wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah, wa an la ilaha illa huwa, kuma ku sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah, fa hal antum muslimuna, to yanzu ku masu ni kauriya ne, masu sallamawa ne. Wato Allah madaukakin sarki ya san ba za su ansa kira, ba za su ansa wannan kalubalen ba. Ceto fa illam yastajibu lahu, in sun kasa ansa muku, sun kasa kawo abinda kuka ce su kawo, to ku sani cewa su masu gajiyawa ne, ba wadanda za su iya ba ne, kuma ku sani cewa wannan alqur'anin daga Allah yake, kuma abinda ya kunsa ilimi ne daga Allah, annama unzila bi indillah, ku sani cewa kadai an saukar da wannan alqur'ani wanda ya kunshi ilimi na Ubangiji. Alba'u din nan ba'ul musahaba ce, ai musahiban da ilmillah, musahiban da ilmillah, yana kunshe da ilimin Ubangiji. Saboda haka Allah madaukakin sarki ya shaida cewa Alkur'ani da ilimin Ubangiji da iliminsa, wato ya kunshi ilimin Allah, lakin Allahu yashhadu wal malaikatu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadu wa kafa billahi shahida. Allah madaukakin sarki yana shaidawa ya saukar maka da Alqur'ani bi ilmihi, da ilminsa, haka nan malaiku suna shaidawa wa kafa billahi shahida. Ashe kenan Alqur'ani shi ya kunshi ilimi wanda ya zo daga Allah, shi ne hujja wa suke kat a yayin da ake musu, ita ce take raba gaddama, babu hujjar da za ta raba jayayya sama da abin da Ubangiji ya yi wahayinsa. Lakin Allahu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmi wal malaikatu yashhadun wa kafa billahi shahida. Don haka hujjar Alqur'ani ita ce sama da kowace hujja, ita ce sama da abinda za ka yi tunani na hankalinka. Allah maɗaukakin sarki ya ce wa Allah ilaha illahu, kuma wannan ilimin da wannan abinda Al-Qur'ani ya kunsa ya kunshi mafi girman abu shi ne tauhidi, shi ne a bauta wa Allah shi kaɗai. Ku bar abinda kuke bauta wa ba Allah, ku bar dukkan wani abinda ake komawa gare shi da neman taimako da agaji ba Allah, Ubangiji shi kaɗai yake bauta. Don haka Al-Qur'ani ya zo don ya tabbatar da wannan kalma la ilaha illallah fa hal antum muslimun, to shin ku masu miƙa wuya ne, masu sallamawa ne, masu saduda ne, ku yi saranda akan cewa Al-Qur'ani daga Allah yake, Al-Qur'ani gaskiya ne, kuma abinda Al-Qur'ani ya saukar ya zo da shi shi ne gaskiya, shi ne hujja. Wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana da cewa Al-Qur'ani shi ne hujja ta farko. Idan muka ce Al-Qur'ani sunna ta shiga ƙarƙashinsa, domin ita ma wahayi ce, Al-Qur'ani ya tabbatar da ita, wannan ita ce hujja ta farko. Ba abinda hankalinka yake saƙa maka ba, sabanin abinda wasu suke cewa hankali shi ne hujja ta farko, wai sannan Al-Qur'ani, sannan sunna mutawatira, qat'iyyatul thubut, qat'iyyatul dilala. Wannan magana bata ce, ka gabatar da hankali a kan Al-Qur'ani. Wai sun ce wai shi kan ita kanta annabcin, wai annabcin annabi ai bai tabbata ba, sai da hankali ya tabbatar da shi. Saboda haka hankalin shi yake jagoranci, sannan Al-Qur'ani ya bi bayansa. Wai idan muka soki hankali da hujjar hankali, to shi kenan kamar ba mun soki Al-Qur'ani ba. Domin za a ce kenan tunda hankali din nan yana yin kuskure, ya yi kuskure wajen tabbatar da gaskiyar Al-Qur'ani da annabcin sallallahu alaihi wasallam, don haka bai kamata mu soke shi ba. Wannan magana ce ta Mu'tazila da wasu daga cikin jibajiban Asha'irawa, kamar irin su Ibn al-Khatib, Fakhruddin al-Razi, duk suna da wannan ra'ayi. Ba kuma komai yasa suka kankame ma wannan ra'ayi ba, shi ne don su yi tawilin ayoyin Al-Qur'ani, su yi tawilin sifofin Allah, kar su tabbatar wa da Allah istiwa'i, kar su tabbatar wa da Allah al-yadu ko al-yadani hannaye biyu, kar su tabbatar wa da Allah ido, kar su tabbatar wa da Allah duk sifofi da suka zo wanda ake ce da su a sifatul khabariyya, domin kada su tabbatar da waɗannan sifofi sai suka ce hankali shi ne a gaba, don haka waɗannan sifofi sun saba wa hankali. In an tabbatar da su, to an tabbatar wa da Allah jiki, don haka ya kamata mu yi amfani da hankalinmu mu kore su. To dan su yi amfani da hankalinsu wajen kore sifofi, shi ya sa ainihin suka gabatar da hankali a kan darsin Al-Qur'ani, tare da cewa Al-Qur'ani ilimin Allah ya kunsa, Allah kuma shi ya san sirrin da yake sama ya san sirrin da yake ƙasa, shi da zai ba mu labarin gaibin sama da gaibin da yake sama da gaibin da yake ƙasa. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaiba as-samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma tuktumun. Saboda ka ilimi na Allah ne a cikinsa, ilimin Allah kuma babu yadda za a yi a ce ba zai zama hujja. Shi yasa Allah ya ce rusulan mubashirin wa munzirin li'an la yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Bayan Ubangiji ya ce ya saukar da Al-Qur'ani da iliminsa, ya ce to haka manzanni suke masu bushara ne, masu gargaɗi, domin abinda za su zo da shi ya zama hujja ga mutane. A yanke musu hanzari ranar gobe kiyama da za su ce laula arsalta ilaina rasula, sai ya Allah da ka aiko mana da manzo fa na tabi ayatuka, mu bi ayoyinka. Ubangiji ya yanke musu da wannan hanzari, ya aiko musu da manzanni, ya aiko musu da, ya saukar musu da littattafai. Al-Qur'ani shi ne hujja ta farko wacce za a yi hujja da ita a lokacin da ake jayayya, sama da dukkan wani kila wa kana, sama da dukkan wani kauli. Saboda haka Ubangiji yake cewa fa hal antum muslimuna, to yanzu za ku sallama ku miƙa wuya, tunda dai an ƙalubalance kun kasa, ai shi ke da sai ku sallama, tunda dama haka sha'ani yake. Idan ana ja'in ja tsakaninka da wani, ya nemi ka kawo hujja ka kasa, shi kuma ya kawo tashi hujja mai ƙarfi, ai kai ka sallama. To rashin sallamawa yana nuna inaji, yana nuna taurin kai, yana nuna abinda kake yi ba dan Allah kake yi. Idan dai har dan Allah kake yi, to an kure ka ta fuskar hujja, ka kasa kawo hujja ta bangaren ka, kuma an kawo maka hujjar da dole ka sallama, amma kuma ka ki sallama. shi yasa ubangiji sai ya kawo ta da sigar tambaya fa hal antum muslimuna, domin a cikin su akwai wadanda ba za su sani ba, akwai wanda za su ci gaba da jayayya, akwai wanda za su ce dan ba su shirya ba, an gaya musu sun kasa mayar da martani sai su ce dan ba su shirya ba ne, ai ku kun shiryo, haka ake yi wani lokaci da ibida da mun ga wannan a Kano, aka zo game da maganar istiwai, suka ja tun lokacin marga yana da rai da shi aka ji fada bautar masarkin Kano, suka ja a kan istiwai, aka zo da littattafai aka karanta musu, kuma littattafan na malikiya tunda sun ce su sai malikiya, aka karanta musu irin su risala, aka karanta musu irin tafsirin Qurtubi, sai suka ce ai sun shirya ne, mu dan ba a gaya mana da wani gwamnatin shirya, to Allah ya sa akwai wanda ba za su sallama ba, sai fa hal antum muslimuna, yanzu ku a sallama, wasu sun sallama sun yi imani, amma wasu sun ja sun ce ba za su sallama ba, sun taurare akan haka sun mutu da kafirci. Allah ya tsare mu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.
A same ka a nan, a can, a can, a can, duk a lokaci ɗaya kuma. Sai ya ce, domin ko dai ya zama nan, shi mutumin yana iya fitar da wani kwatankwacinsa a madadinsa, irinsa, wato kamar ya yi tayinsa, abinda yanzu Bature yake cewa kulomi. Yayi klonin din kansa, yayi tayinsa wani safaya irin shi, sai ya ce waɗannan waliyai da ake cewa al-abdan, ai kuna ji, sai waɗannan waliyai da ake kira al-abdalu, ya ce ai abinda yasa ake cewa abdalu, duk wanda zai matsa da gurinsa sai ya aje mai wani irin sa madadinsa, sai ga baya nan, amma kuma ga shi ne nan, baya nan kuma yana nan. To ko irin wannan ne, ko kuma ya kasance ya huri ne, ya cika duniyar gaba daya, ko iya gurin gaba daya, saboda haka kowa ya gani, wanda ya ganshi, wanda ya ganshi, wai sai aka yi hujja da cewa manzo Allah ya ga Jibril a sifar sa da Allah ya yi shi saddan, yana da abin nan da fuskar sa 600 saddan al-ufuq kama baina as-sama'i wal-ard, hadisi ne sai Allah ya nuna wa manzo sallallahu alaihi wasallam malaika Jibril a sama ya ganshi da fuskike 600 ya cika tsakanin sama da ƙasa, sai suka ce wannan malaika ya iya yin wannan, waliyi ma zai iya, tare da cewa waliyi mutum ne, halittar mutane Allah ya masa, waɗancan ko mala'iku ne, haka Allah ya halicce su, yuzidu fil khalqi ma yasha, haka Allah ya halicce su, wasu da fuka-fukai 600, su kuma ka ce shi ma zai iya yin wannan, ya cika gaba ɗaya gurin, ko kuma abinnan ihtimali na uku, gaba ɗaya Allah ya tsuke masafa ɗin, tazarar da take tsakanin gidan wannan da gidan wannan, sai Allah ya tsuke ta, sai ya haɗe su guri guda, amma su ba za su ga wannan ba, sai kowa ya dinga ganin waliyi, to shine sai ya dinga cewa malamanmu sun faɗi wannan, sai ya dinga kawo wasu maganganu. Daga cikin maganar da ya kai akwai maganar ƙunawi, ƙunawi wani ƙonannen mutum ne a harkar wahdatul wujud, ana ce da shi Alauddin Ƙunawi, ƙonanne ne a harkar wahdatul wujud, masu cewa kowa Allah ne, da ya tashi sai fara kawo maganarsa, a ciki sai yake kawo maganar wani da ake ce masa Abul Abbas, ina da Abul Abbas al-Barki, wani waliyi, shi Abul Abbas almajirinsa yake gaya mana, yake ba da labarin cewa ran juma'a suna tare da shi, yana musu wani labari mai daɗi, har lokacin juma'a ya har aka yi sallah, suna zaune da waliyin yana ta ba su wani hadisi, wani labari mai daɗi, sai shi Abul Abbas shi shehin sai ya hango almajirinsa yana alwala, ya ce kai ina za ka, ya ce ai zai je masallacin juma'a ne a yi sallah, sai ya ce ai ni tuntuni na yi sallah ta, ta rafa da shi yake masu labarin ba, amma sai shi ai shi ya yi sallah, wai shikenan almajirin yana fita sai yaga ana fitowa daga masallaci yace a an yi sallah yace eh an yi sallah yanzu ma muka baro Abul Abbas sai yana gaisa da mutane a masallaci ko ka gaishe shi kadai shi ne nan ana hira da shi shi ya hana almajiransa yin sallah kuma shi ya bangare biyu ya je can yayi sallah yana gaisa da kaga wai anan ana so Allah maka cewa mutun sau ya iya zama guri guda ya iya zama a gurare daban-daban ya iya zama a gurare daban-daban a lokaci daya to yayi ta ka irin wadannan hikayo hikayar wani wai shi kadibul ban al-musili waɗannan abubuwa gaba ɗaya sun saba wa shari'a kuma in har haka ta faru wani ya ga hakan ta faru to ya sani cewa aiki ne na aljanu za su iya rikida a sura ta daban ta mutum akwai wani shi kadibul banul musili shi haka yake a ganshi a can a ganshi a can a ganshi a can yace ai shi yana bangaruwa ne daban-daban ko ina ana iya gani shi to su yi ta kawo wannan kwashe-kwashe a cikin hawilul fatawi risala guda sunanta al-munjali fi tasawwurul wali shi ne ibnu taymiya yake cewa wa fi mawadi'i shirki fil waqa'i al-hikayat allati ya'rifuha man hunalika wa man waqa'at lahu ma yaqul wasfu ci a guraren da ake shirka a wuraren da shirka ta kan kama min alwaqa'i wal hikayati akwai wau me tsallake wani abu ko oho wa inda almushriki da ko yace wa inda almushrikina ubadul awtan wa inda almushrikina ubadul awtan wa man dahahum min an-nasara ومبتدئه هذه الامه في ذلك من الحكايات ما يطول وصفه جاغورن مشركاي ماسو باوتار غماكا دا وداندا سوكا كويكويسو سوكا يي كما داسو daga cikin nasara da yan bid'ar wannan al'umma a cikin wannan al'amari suna da labaruruka daban-daban ma yatul wasfu wanda idan muka ce zamu kawo shi nan abin zai tsawo فإنه ما من أحد يعتاد دعاء الميت ومن باب وني دايا ده زي سابا كيران وني متتشي والاستغاثة به يقوم سابا كيمن أغجي دشي نبيا كان أو غير نبي النبي نكوبا النبي با إلا وقد بلغه من ذلك ما كان من أسباب بلاله سياسة ياسة مؤبوبوا ان دازاسو زما دليلا بتنشي ده تكيلو أبن دمك أمبتا كما أن الذين يدعونهم في مغيبهم ويستغيثون بهم كما يدعون وأنن سكي كرا أيهين دباسانا كما سكي نيمن آغا جيدس فيرون من يكون في سورتهم سقوانا والذين ذن أتكين سورة يا بينا أو يظنون أنه في سورتهم كما سكي ذتن يا بينا أتكين سورة ويقول أنا فلان yace ni ne wane wayukallimuhum yayi magana da su wayaqdi ba'dha hawaiji yabiya wasu daga cikin bukatunsu fa innahum yazunnuna anna almayyit almustagatha bihi to sai su zama suna tsammanin cewa wannan mamaci da suke neman agaji da shi ko wallazi kallabahum shine ya fito yana magana da su baki da baki wa qadha matlubahum yabiya musu abin da suke nema wa inna ma huwa min aljinn alhalin kuwa aljanini والشياطين اللي تكون الجنود الشيطانون ومنهم من يقول هو ملك من الملائكة ولما يأتي ملائكاني والملائكة لا تؤين المشركين أي ملائكة باسا تيما كان مشركين وانا دوزي كرا وانا ألابا ألابا يا عندي كي نيمان تيمكو ويش قولوا ملائي أي أي شركة ملائكة بذي فتو تيمكيشوا وإنما هم شياطين أضلوهم عن سبيل الله الشيطانون سكا بينا دان سبتت سو لغا تفلكين الله a cikin fatawa juz'i na 13 Ibnu Taymiya yana cewa garuruwan da shirka ta kan kama inda aka san aka wato shirka ta riga ta kafu a garin, yace kamar kasar India dan babu inda wato ake shirka iri India duka addinan, wato shirkokin da suke can Allah ya yawa ne. To shi ne yake cewa inda shirka ta kankama kamar India da dama sai sukan ga mutum ya mutu, amma sai su ganshi ya taso bayan mutuwarsa ya zo ya bude kantinsa, ya bayar da wasu kayan ajiya da aka bashi, ya bibiya wasu basussuka, ya tashi ya shiga gidansa, daga nan kuma su daina ganin shi. Suna ganin wannan kuma ba sa yin shakkar cewa wannan mutum shine ya fito yana wannan abu, alhalin shedan ne ya fito a kamannin wannan mutum. Anan ma ai ana samun kabilun da suke wannan tsafi, har ga an ce gawa ta kai kanta kabari, ba wai gawa bace, tsafi ne ai ake yi. In an yi wannan tsafi aljani shi zai taimaka ai wannan, kai za ka ga kamar gawa gata nan ta tashi ta je har ta kai kanta kabari. Akwai wadda da ita za a yi zaman makoki a gama ranar da aka shirya za a kai ka kabari ta je ta kai kanta a yi bikin binne ta, kai da baka sani ba kana ga gawacce, ko waɗanda ba su san tsafin ba sai su ta gawacce, alhalin shaidanin aljanu suke taimakawa a nan a yi wannan. To idan haka ta faru a irin a cikin mummunan musulmi, to in dan bida ya gani sai ce karama ce, a ce wasu musulmi su fito su kawo irin wannan bida wannan tsafi cikin musulmi, a ga wani shehi haka ya mutu, a ga ya tashi ya kai kansa kabari, ko ai zaman makoki da shi, shikenan cewa za a yi karama ce, alhalin tsafi ne, ba wata karama, ba wani sahabin da muka san yayi wannan, babu shi. Hatta shi a farko da suke so su faɗi irin karamomin sai da tuna Fatima radiyallahu ta'ala anha, maimakon su takaita akan karamomin da suka zo sahihai wanda sun ishe ta, amma aka shiga ƙarerai. To daga cikin irin ƙarerai akwai cewa ita ta yi wa kanta wankan jana'iza, ta ce kada wanda ya taɓa ta. To amma abinda suke cewa su kansu a hadisan da suka kirkira na ƙarya, labaran rukan ƙarya din cewa suka yi kafin ta mutu wanka ta yi ta sa wa kanta likafani ta kwanta ta mutu, ta gaya wa sayyidina Ali ka a yi mata wanka, kai ya taɓa ta, kan wani ya taɓa ta, don haka ita ta yi komai ta shishirya komai ta kwanta ta mutu. Kaga an maida ita jahila, an maida ta sayyidina Ali jahili, wankan da ake yi ai na mutuwa ne, saboda haka baya gabatar mutuwa, baya gabatar mutuwa, shi yasa ake ce masa ghuslul mayyit ko ghuslul janazati, saboda haka wanka ne na bayan an mutu, ba na kafin a mutu ba, amma ita an ce ta yi wanka kafin ta mutu, tana ga wannan ya wadatar. Shi ma sayyidina Ali ya rufe ya yarda da wannan, ya kama bakinsa ba a yi wankan ba. To kaga wannan maimakon ya zan karama gare ta, kuma an jahiltar da ita, an jahiltar da sayyidina Ali, yana daga cikin abin da Ibn Taymiyya yake cewa su Shi'a ba su da hankali, su suka fi kowa wauta, in za su yi maka misali na hankali sai su yi maka na wauta, in kuma za su kawo maka ruwaya sai su yi maka ƙarya. Ajhalun nasi fil maqulat wa akdhabu fil maqulat wa akdhabun nasi fil maqulat. To daman shi kuma ilimi ko dai wanda zaka faɗa da hankali ko wanda zaka ruwaito, to duka biyun babu ba su da rabo a ciki. To kaga da aka so a yi ƙaryar kuma sai aka kasa yin ta yadda za ta yi daidai, sai aka yi ƙaryar da kuma za ta zama ta bayar zuwa ga su kansu, kuma maimakon ta zama ta ɗaukaka ƙadararsu. To shi ne Ibn Taymiyya yake cewa ana samun irin wannan a ƙasashe na mushrikai waɗanda shirka ta riga ta yi shaka tutu a cikinsu, za ga irin wannan tana faruwa, ka ga mutum ya mutu an tafi kai gawarsa, kuma ga shi riƙe da ɗansa, yana raka gawar haka Ibn Taymiyyah yake fada a nan kasar ma akwai kabilun da suna wannan akwai kabilun da suna wannan tsafa-tsafa duk wannan baya nuna karama baya nuna cewa wani mutum ne wata maziyya ce wata daukaka ce mutum ya samu a gurin Allah abinda mutum zai iya samu daukaka a gurin Allah shine ya rike littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan ita ce karantarwar ahlus sunna in ka rike littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan tafarki kowace irin daukaka ka samu sawa'un Allah ya baka wani abin da yake khariqul lil'ada ko bai baka ba ya iya karrama ka da wani abin da yake ya saba al'ada din Allah ya iya karrama ka da wannan ba a musunta wannan a harbe ka da bindiga ana zaton ta kama ka kuma sun ta kama ka ba a yi kokarin cutar da kai ana san lalle ka ci kuma alhalin Allah ya kawar maka da wannan bala'i kaga ka fita salim alim duk Allah na iya karrama ka da wannan duk wannan ahlus sunna ba su ki wannan ba sun kuma yadda akwai wannan duk karamomi ne to amma ba za ta taba yiwa ba a ce ga karama amma kuma ta saba wa shari'a ko ga wani mai karama amma shi ba tafiya kan doren shari'a kuma a ce karama ce ce karama ce abin da ya faru gare shi inda gaske ne ya faru to ba karama ba ce mu a gurin mu istidraji ne talala ne kuma shaidaru za su iya taimaka masa akan wannan wannan shine abin da Ibn Taymiyyah yake ta bayani ko bai kare ba bayanin yana da tsawo zai yi shi nan gaba da fadi sama da yadda muka je a yanzu tare da kawo misalai da ayoyi da suke tabbatar da wannan Allah madaukakin sarki ya mana jagora ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in الرحمن الرحيم وليلة شوى وتأدعى متن زي وتأدعى متن يكما تيلوك تند زي تاري أصحابا جدا كراتم منبايا وانجر سيدة وشي چن منا مغنر شيطانو دا قمقوامي دا وعي دا وعي من كاو متن الدعاء رمان زال الله صلى الله عليه وسلم يأي ملائكة جبريل يسند دشي يكرن تدشي لوك تند shaytanu suka kawo masa farmaki a'udhu bi kalimatillahi tamma ko tamma allati la yujawizuhu nabarrun wala fajirun min sharri ma khalaqa wa bara'a wa sharru ma yanzilu min al-ardi wa sharru ma ya'riju fiha wa min sharri ma yakhruju minha wa min sharri ma yanzilu fiha wa min sharri fitnati al-layli wa an-nahar wa min sharri kulli tariqin illa tariqin yatruku wa min sharri kulli tariqin yatruku illa tariqan yatruku bi khairin ya rahman in ce wannan addu'a ana fadarta a guraren da kaje sabon guri a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma kana iya yin wannan addu'a domin kana roƙon Allah ya tsare ka daga dukkan wasu ƙwanƙwamai daga dukkan wasu mai ido mai hasada daga dukkan wani mai kambun baka addu'a kake Allah ya tsare ka Qurtubi a cikin tafsirinsa akwai inda yake cewa ya saba duk inda ya je yayi tafiya duk masaukin da ya sauka yayi wannan addu'a sai wata rana ya sauka wani masauki sai kunama ta harbe shi sai ya tuna shi bai addu'a ba to saboda haka wannan addu'a tana taimakawa wasu in suka yi sabon gida sai a tara mutane a yi sauka Qur'ani wannan bid'a ce wannan baya daga cikin sunna in ka yi sabon gida kai addu'a lokacin da zaka shiga ka sa iyalanka wanda yake da hankali shi ma ka ce yayi wannan addu'a kuma wannan addu'a ta zama a bakinka a koda yaushe ma a koda yaushe duk abubuwan kai masa hatta babur dinka kekenka motarka kantinka yi masa wannan addu'a a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin wahamma wa min kulli aynin lamma addu'a kake Allah ya tsare ka daga duk wasu kwankwamai daga duk wasu masu hasara daga duk wasu masu kambun baka to da wannan addu'a Allah zai kade maka bala'i daban-daban wanda baka zata ba saboda haka wannan addu'a in zaka kwanta zaka rufe gidanka yi ta za ta taimaka maka sannan wannan yana cewa gaske ne idan mutum ya mutu yana jin duk abubuwan da suke faruwa a duniya har zuwa tashin kiyama. Abinda ya zo a sunna shine lokacin da aka binne mamaci, lokacin da ake juyawa, kamar yadda manzo Allah ya ce fa innahu yasma'u qar'a ali, yana jin karan tafiyar takalmi. Amma banda wannan babu wani abu da mamaci yake ji. Manzo sallallahu alaihi wasallama Allah ya wakilta wani mala'ika wanda idan an yi salati yana isan masa, an yi masa gaisuwa yana isan masa a kabari. To ba wani kuma wanda aka ce an wakilta masa, shi ba mala'iku ana kai masa labari. Sauraka wannan shi ya inganta. Kuma wannan shi ne daman nassin Al-Qur'ani, wa innaka la tusmi'ul mauta, ba za ka jiyar da matattu ba, matacce ba a jiyar da shi abin nan. Wanda Allah ya so ya jiyar zai jiyar da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna karamar sa ranar Badar, lokacin da aka kashe sanadidi Quraysh, jimajiman kafiran Quraysh aka watsa su cikin rijiya. Da yazo yana musu magana, sayyidina Umar yake cewa kana magana da wanda ba sa fahimta, ba sa ji, yace ai a yanzu, shine abu lafazin al'an, a yanzu ma antum bi asma'a minhum mimma aqul, a yanzu ku ba ku fi su jin abin da nake faɗa ba. Malamai suka ce manzo Allah ya ce a yanzu, sauraka ba yana nan kode yaushe ba. Idan mutum ya yi addu'a, wannan shafawa da yake a fuska, hadisin da an ce yana da shawahid, yana da shawahid amma duk rubabbu irin hadisin da Abu Dawud ya rawaito wajen shafa fuska, rubabban hadisi, duk shawahid da suka zo dan su mara masa da baya, su ma shawahid ne rubabbu, rubabbe ba ya taimaka rubabbe. Waɗanda rauninsu kaɗan ne su suke taimakawa juna su tashi, amma wanda rauninsa ya yi tsanani, wanda ruwa ya ci baya taimakon wani dan uwansa da ruwa ya ci shi ba. Saboda wanda ruwa ya ci ka ce ya ceto da dan uwansa, shi ba ruwa ya ci. La yusiru inqadul ghariq bil ghariq. Saboda ka hadisi ne munkar. In ka ji ana hadisi munkar ne, tsananin rauni. Shi yasa wasu malamai suke inkarin wannan, har daga cikin malaman Malikiya kamar Ibn Arafa. Shi ma yace makruhi ne yin wannan. Izzuddin ibn Abdussalam sultanul ulama, shi abinda ma yake cewa la yamsahu wajhahu illa jahil, jahili shike wannan, in ba jahili ba ba mai yin wannan. Yana nufin wanda ya jahilci hukunci, ba yana nufin wanda ya ba jahili ne bai san komai ba, a yana nufin ya jahilci wannan hukunci. To wasu kuma in ba su shafa a fuskar ba sai su shafa a kirji, akwai wasu sai ga ya ki shafa a fuskar wai ba kyau, amma kuma sai haka. To meye ba cinya ba kafar baya, ba gara ba ka shafa a fuskar ba akwai dan wani abu da zaka dan makali, amma ka yi kasa ka shafa a kirji, wai shi dai gani yake kamar za ta zube addu'a ga ta nan, in ba in ya saki haka nan bai kai ta wani wuri a jikinsa ba duk ta zube. To kuma abun ba haka yake ba. Ina za a samu littattafan da ka ambata? To ban sani ba, wasu aka iya samun su a kasuwar kurmi in an yadda a sayar maka. Dan yanzu an dan fara jan jiki, ba kowa ake sayarwa komai ba. Sai ka yi kokari ko ka ka yi ɓadda bami, ka je ko ka dai san ya za ka yi wani abin ana samu, wanda ko ba ka samu ka samu wani zai je Masar ko Beirut. A can ba wanda zai kome ya kashe su za a sayar maka, ba wanda zai ki sayar maka. Saboda in kana da wani ɗan'uwa da zai ki fita Beirut ko Masar, ka ba shi sunayen littafin zai kawo maka su, duk suna nan, ba wai wasu littafai ba ne kayan gabas, ba a fitowa ne a faɗe su, ba a fitowa a karanta su, amma duk suna nan. Yana son ƙarin bayani akan autadu. Autadu an ce wasu jimajiman waliyai ne, yadda fa aka ce ba fa da gaske bane, wasu jimajiman waliyai ne waɗanda guda huɗu ne a kusurwoyi guda huɗu na duniya, gabas ɗaya, yamma ɗaya, kudu ɗaya, arewa ɗaya, suke rike da duniyar. Kalmar watad yana nufin turki, to shi yasa ake ce musu autad. Autad dai kana karanta wa fir'auna zun autad, autad sune turaka. Me bambanci tsakanin raƙiƙa da ruhaniya? Raƙiƙa kamar kurwa mutum abin nan ka gani shi gashi nan kamar shi ne ya fito, ruhaniyarsa ruhinsa, kuma ruhaniya gaskiya ne. Ka ga wani ya fito a matsayin wandan da ya mutu, ai mun gama magana yanzu, duk magana ɗaya da muke ta yi ta kenan. Haula haza nu dandis, aljani ne, shedan ne, kuma ka ce shi ne ɗin aljani ne zai bayyana don ya cuce ka. Sannan magana Yusuf da Bahari da ya ce Azra'ilu shi ma yana daga cikin mala'iku, to kuma da magana Yusuf da Bahari za ka yi hujja? Babu wani mala'ika mai wannan suna, babu wani mala'ika Azra'ilu. Malakul mauti sunan shi malakul mauti, haka Allah ya kira shi, qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukila lahu, haka kuma yazo a hadisi atahu malakul mauti, duk inda yazo a hadisi sahihi malakul mauti, babu wani Azra'ilu. To wasu kawai sai su dinga ƙara wani ilu ilu a ƙarshe, ana ta kawo wasu mala'iku. Shi yasa matsafa din nan da masu irin wannan layu na damfara sai a yi ta ƙirƙirar wasu sunaye na ƙarya, damdamar ya'ilu, saksaka ya'ilu, sai a yi ta ƙara ilu ilu ilu, kai kuma kana ji sai ka samu duk mala'iku. To waɗannan su ne tambayoyin da suka zo mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam.
Alhamdulillah rabbil alamin, wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi wa sunna bi sunnatihi ila yawmiddin. Bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullah. Alhadithul 20, yau kuma za mu tashi kan hadisi na 20 daidai cikin wannan littafi mai albarka 40 hadisi. Balaki an abi mas'udin Uqbata bin Amr al-Ansari al-Badri radiyallahu anhu qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna mimma adraka an-nasu min kalami an-nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna' ma shi'ta. Wannan hadisi an karbo shi daga Abu Mas'ud. Wane ne Abu Mas'ud? Uqba ibn Amr al-Ansari, mutumin Madina al-Badri, kuma ya halarci yakin Badr. Lakabi ne mai girma a cikin sahabbai, lakabi ne mai girma a cikin mala'iku a cewa mutum ya halarci yakin Badar, saboda sahabban da suka je yakin Badar ba sa daidai da waɗanda ba su samu daman wannan halarta ba ta fuskar falala. An gane ku? Saboda annabi ce la'allallaha tala ala ahli badrin fa qala fa'alu ma shi'tum fa inni qad ghafartu lakum. Mai yiwuwa Allah ya kallaci waɗanda suka je yakin Badar sai kai daga yau ku yi duk abin da ku ga dama, na riga na gafarta muku. Shi yasa mala'ika Jibril ke cewa irin yadda ku sahabbai kuke kirga wanda ya je yakin Badar a matsayin yana cikin zababbun sahabban annabi, to haka mu ma mala'iku waɗanda aka turo filin Badar suna cikin zababbun mala'iku. Kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, manzon Allah sira da amincin Allah tabbata gare shi, ya ce inna mimma adrakan nasu, yana daga abin da mutane suka riska min kalamin nubuwatil ula, daga cikin zance na annabta tun farko, wanda dama annabawa sun sha maimaita shi, ba wani annabi da ya zo face sai da ya maimaita wannan maganar har ya zuwa lokacin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Mai annabawan suke cewa sukan ce idza lam tastahi, idan har ka zanto ba ka jin kunya, fasna ma shi'ta, to ka aikata abin da duka so. To wannan hadisi abin da yake nuna, kamar yadda malamai suke nuna, waɗansu malamai suke cewa suka ce wannan hadisi kamar razanarwa yake, ba wai umarni yake ka zama mara kunya ba, in dai ka zanto halinka shi ne rashin jin kunya, je ka aikata zuwa abin da ka ga dama Ubangiji zai maka sakamako. umarni ne amma ma'anarsa razu nasuwa, kamar yadda Allah yake cewa i'malu ma shi'tum innahu bima ta'maluna basir, ku je ku aikata duk abin da kuke so, ai Allah ya san abin da kuke aikatawa. Wannan sai zanto razu nasuwa ne Ubangiji ta'ala yake. An gane ku? Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi, banda Imam al-Bukhari haka Imam Malik ibn Anas ya rawaito shi a cikin Muwatta. Imam Malik da ya tashi rawaito wannan hadisin sai ya hada su babu daya da hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa mu taron annabawa an umarce mu da jinkirin sahur, kada mu yi sahur sai karshen dare. Na farko kenan, an umarce mu da gaggauta bude baki, da zaran rana ta faɗi kar mu tsaya wani abu mu bude baki. Na uku, an umarce mu da tsora hannun dama akan na hagu. Sai ya kawo wannan hadisi tare da wannan, inna mimma adraka an-nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma jita. Menene dangantakar wancan hadisin da wannan ballantana a hada su a babu guda? Ina masu maliki ya fi ba maliki ya fi ne ya dangantakar wannan hadisin da wannan, me yasa maliki me ya fi kihun da ke karkashin hada waɗannan hadisi a babu guda? Wancan yana magana kan wani abu, wannan yana magana kan wani abu. To shine aka ce dangantakar da ta sa Malik ibn Anas ya hada su a babu guda ko wuri guda, saboda kowane ɗaya daga cikin waɗannan abinda wannan hadisin ke ɗauke da shi da abinda wancan ke ɗauke da shi wani abu ne da dukkan taron annabawa sun yi ijimai akai, ba wanda ya saba. Duk taron annabawa haka suke, gaggauta suhur, jinkirin buɗe baki, ɗora hannun dama akan na hagu a cikin sallah, duk annabawa ba wanda ya saba. Duk taron annabawa kuma sun faɗi wannan kalmar, idza lam tastahi fasna amashita, ba annabin da ya saba akan wannan. Ina fatan kun fahimci matsalar da kyau. To wannan hadisin yana ɗaya daga cikin hadisan da ke nuna falalar wato jin kunya. To sai malamai ke cewa ita kunya iri biyu ce, akwai abin da yake wato sifa ce jibilliya, yani matbu'un alaiha al-insan, a ɗabi'ance wani za a haife shi dama mai jin kunya ne. To wannan baiwa ce daga Allah ta'ala, idan ka zanto mai jin kunyar aikata dukkan wani abin da bai dace ba a ɗabi'ance, haka kake koda ba a yi maka wazi ba. Na biyu kuma, akwai kunya wanda yake muktasabun, mutum yunkuri yake samu, da baya da yake yanzu yake kokarin ya koya. To wannan ta fi wuce lada, saboda ba ɗabi'arka ba ne jin kunya, amma sai ka samu hadisai sun faɗakar da kai a kanka zama mai jin kunya, sai ka yi yunkurin zama mai jin kunya ɗin da ƙarfi da yaji, yau ka yi, gobe ka yi, jibi ka yi, har abin ya zanto ka saba wa jikinka, ka saba wa kanka jin kunya. To wannan falala ce mai girman gaske. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani sahabi yana wa ɗan uwansa wa'azi akan kaiwa na kafe jin kunya, sai ce dahu kyale shi, ai kunya alkhairi ce. A wata riwaya wani hadisi kuma daban, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa wato alhaya'u la ya'ti illa bi khair, ita kunya ba ta kawo komai sai alkhairi. A inda kunya kawai take zama abun zargi, ka zahilci wani abu na wajibi da shari'a ta dora ma, amma kunya ta hana ka tambaya, anan ba a yadda ka zama mai jin kunya ba a babin tambaya, a babin addini kana son ka tambayi hukunci, to babu jin kunya. In har akwai wato kai kana ganin ba za ka iya tambaya ba, sa wani ya tambayan maka don ka kore abin nan din. Idan ba za ka iya sa wani ba, rubuta ka tambaya din, in ba ka so ka fito fili a ganka, dole dai ka san yadda za ka yi ka tambayar addini. Abin da ya sa muka ce in baka, in kai kana ganin kunya za ta hana ka tambaya, abin ya shafe ka, ka sa wani, saboda hadisin Ali bin Abi Talib, yana yawan yin maziyi, dan abu kadan zai faru sai maziyi ya fita daga jikinsa, sai yake so ya tambaya Annabi hukuncinsa. To amma kuma akwai sarakuntaka tsakaninsa da Annabi, dan yana auren Fatima, sai yayi mai, sai ya sa mukida da Ibn al-Aswad, sai ya tambaye Annabi me hukuncin mutumin da yake yawan yin maziyi. Shi kuma ya koma gefe, aka bada fatawa, kike da yake. Ina fatan kun fahimci wannan. Al-hadithu al-wahid wal 20, yanzu kuma za mu shiga hadisi na 21. An abi amrin وقيل أبي عمرو سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أهدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. وانا حديثي أنكر بوشد أبو عمرو وقيل أبي عمرك وتعني صاباني بنجل بألكون يسا ودهن سكي شمس أبو عمر ودهن سكي شمس أبو عمر وتبتاء التأنيس شوان أبو عمر سونا فديشين سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه يسي نافع دانتي يا رسول الله يا من ذا الله قل لي في الإسلام قولا فقاموا وتمغنا أتكين الدين المسلنتي أتكين شريع المسلنتي لا أسأل أنه أهدا غيرك مجنر دبازان ساك تنبير ومنك با جمد إيسا أفدا من وتأبان وتمغنى قدا تيتا يتيا وتزرك تأتيك المسلم تيدا جو كرن ساك تنبير قوة. قال في النبي تي قل آمنت بالله ثم استقم. كي إيماني دا الله سننكم كديديتو كتين أي إيماني دا الله ثم استقم سننكم كديديتو. wannan hadisi ne ingantacce Imam Muslim ya rawaito shi. Imani da Allah kuma bayanin sa ya riga ya gabata a baya. Lokacin da duk aka faɗi imani mun san yana da rukunai guda shida wanda muka yi bayanin su a cikin wato hadisi na biyu a jerin hadisan wannan littafin mai albarka. Sannan kuma da sauran abubuwan da imani baya fita sai da su duk yana cikin amantu billahi, yace summa taqim sannan kuma kai istiqama. Istiqama kuma shine daidaituwa akan tafarki madaidaici. Kada ka kara karka rage kan abin da shari'a ta dora maka. Ka nisanci dangogin ababen da aka haramta maka, ka yi kokarin neman halal a cikin dukkanin al'amuran da za ka yi. Wannan shine istiqama. Duk mutumin da ya dace da waɗannan ababe guda biyu, ga imani, ga istiqama, to shikenan sai aljanna. Innal ladzina qalu rabbana Allah thumma istaqamu تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Saboda haka duk wanda ya yi imani ya yi istiqama to ya riga ya sami wato shiriya. Shi yasa annabi da kansa aka umarce shi don yin istiqama. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim.